الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إلهنا نظرة لطف تجعلنا بها في دائرة عنايتك ونفحة أنس ترفعنا بها إلى سماء حفظك ورعايتك وعطفة نور تحصننا بها والمنتمين إلينا من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفثة الساحرين وفتنة الحسدة الغادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الطاعنين ومن شر الخلائق أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله زامتاشي حديثي ندري بيو لشابيو وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حتمة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين فقال له ذو الشمالين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت فقال ذو الشمالين قد كان بعد ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول الله فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم كوانا جيكو وانا حديث ci gaba ne har yanzu a cikin bayanin jerin hadisan da muke magana na dulya daini wanda yake mun karanta wasu daga cikin su nace zamu bar na karshe saboda wasu ragowan masail wanda suka ta'allaka da abin da ya shafi sujudu sahwi da kuma wasu masail da suka kunsu a cikin wannan hadisin har yanzu an ruwaito wannan hadisin daga Imam Malik daga Ibn Shihab daga Abu Bakr Ibn Sulaiman Ibn Abi Hatma anan wani riwaya za ga an sa khatma an yi dugon kha'i kuma ta'in musannat khatma wani riwaya za a sa hasma ha'in ba dugo sannan sa'in musallata wannan yana daga cikin abubuwan da suka yi ta faruwa a cikin watan aturaful islami watan cikin islamic heritage cikin littafan musulunci na farko wadanda yake a wancan lokacin ana rubutu ne ba dugo ba wasali tunda ana rubutu ne ba dugo ba wasali to fitnar mai karatu ita take shiryar da shi zuwa ga abin da ake nufi wannan ya haifar da an sami watan kananan abubuwa sun ja manyan sabani a tsakanin manyan malamai domin so da yawa zai yuyu ka zo kai a wajen karatu ka karanta wani abu shi yasa ina gaya ma wani dan uwa nace mafi yawan sabanin qira'o'a da muke da shi to sabani ne da suke da alaka da wannan mas'alar shi yasa yawanci zaka ga qira'o'i suna samun bambanci wajen dige-dige ne ko sai kaga wannan bima ya'lamuna wannan bima ta'lamuna ko yawanci irin waɗannan a fatabayyanu fatathabbatu watan dai duka sabani ne wanda suke dugo ne ya bambanta tsakanin wancan da wannan to haka shi ma anan wani qira'a yazo an karanta sunan nashi da hasma wani qira'a yazo an karanta wani riwaya afwan yazo an karanta sunan shi da khatma wannan abubuwa ne da yanda sai kuma malamai fuqaha shi yasa malamai a wancan lokacin suke cewa ba su san har ma ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda ina zaton ɗaya daga cikin manyan malamai dai ina jin ko Amash ne ina ji yake cewa idribu bil jalidi kullu muhaddithin la yashtaghilu bil fiqhi wa kullu faqihin la yashtaghilu bil hadith wato yace in kuka sami malamin hadisin da bai karanta fiqhu ba yayin ilimin fiqhu wato ilimin fiqhu shi zai taimake shi ya gane wannan hadisin yanda ya ruwaice shi kila ba daidai bane da gyara koko a'a watan malamin fiqhun da shi kuma iyaka watan abin da ake nufi ba daidai bane ba daidai rashin daidan ba daga ainihin inda hadisin ya fito bane daga yanda ya ruwaite shi ne tunda mafi yawa ai a rubuce ake ruwaita ko zaka ruwaita hadisin malami ba dole ka ji bane wata rana wani malami bawan Allah wani babban malami da ake ambaton shi yanzu a duniya kwarai ya shiga wani masallaci sai ya ji ladan na kiran sallah talatin zai kira sallah sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar sai ya zo ran shi a baci in an ce Allahu akbara Allah ya girmama kenan ko ainihin ma'anan kuma Allahu akbaru ne Allah mafi girma sai ya zo hankalin shi a tashi ya ce wannan an bata nassi kaza kaza ba haka yake ba haka kiran sallah ta sunna take ba sai malamin masallacin babban malamin sai ya ce to yaya abin yake sai ya ce Allahu akbaru ne to shi kuma wannan malamin an san cewa duk duniya malamin sa ɗaya ne bai ma da malamai a takarda duk yake karatun shi sai ya ce to sai ya ce watan Allahu akbaru kai karwaita a wajen malamin ka yace maka Allahu akbaru haka hadisin Muslim yake shi ma yace maka malamin sa yace Allahu akbaru shi ma yace malamin sa haka har zuwa Muslim haka har zuwa manzon Allah koko a takarda ka gani a rubuce kuma ba wasali hikimar ka ta baka cewa Allah sai ya rude wanda kuma shi ne hakika a takarda ne aka gani ko ba haka ba ko ji kai wajen malami ya lakkana maka ga yanda ake kiran sallah shi hadisin kiran sallah a wajen malami kaji malamin ka ya karanta shi ma yace malami na ya karanta min a haka shi ma yace malami na ya karanta min koko gani kai a rubuce sai iya karatun ka ya ganar da kai Allahu akbaru ne sunaye ne guda biyu mubtada da khabari
da saka alheri
ina fata an fahimce ni saboda haka akwai iskali ba wani ba da'awa ce bila burhan in mutun yazo ya faɗi wannan dalilin haka yasa ana samun sabani da yawa tsakanin watan makarantan hadisi tsakanin riwayoya saboda irin wannan ina ba mu misali satin da ya gabata akan ma wa ma fatakum fatimu ko wanda wa ma fatakum fatimu riwayan shubani shubatu ibn al-hajjaj a cikin malaman hadisi watan wasu suna fifita shi ma har akan irin imamu malik wasu kololuwa ne ba kuma wani saman sa watan saman matsayin da yake to ba wani kuma irin matsayin irin darajar da yake irin ajin da yake class din da yake a cikin ilimin hadisi to ba kuma wasu a saman su a dukkan cikin hadisi to amma kuma ba faqihi bane kwarai saboda haka sai ruwaito ma fatakun fa'atimu in muka kalli kalman atimu da kyau fa'atimu muka kalle shi da kyau in aka dan sami dan watan wani mai yanayin rubutu wanda yanayin rubutun shi misali kila yana dan saman tadin zai dan in ya za ta wada za ta dan yi naso ta dan yi fadi kadan to fa'atin mu zai tsananin kama da faqdu tadin za a ganshi kaman qa mimin kuma za a rubuta shi kaman ba ko ba haka ba to saboda haka shi ya karanto addu'a sai ya karanto shi fa'atin mu alhali riwayar da ta dace da fiqhu faqduni ina fata mun fahimci wannan to wannan dai in ka karanta zaklul ilmi na al-imamu zahabi ya kawo makamanta wannan da dama na taɓa ba mu kissa ko na mutumin da ya zo yana riwayan hadisi ya ce an fulan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anillahi ar-rajulin ko ya ce anillahi ar-rajulin kuma haka ya ruwaitar ma mutane da hadisin nashi saboda irin wannan tashifi din ainihin abin da ke wajen anillahi azza wa jalla azza wa jalla sai karanta an kaman azza kaman an wa jalla sai karanta shi kaman rajulin shikenan sai ya ce anillahi ar-rajulin shi kuma a wurin shi kwata kwata hakalin shi bai bashi cewa wannan bai zai yiwu ba to haka wannan shine illar shagalta da ilimin hadisi ba tare da samun ilimin fiqhu ba dole ya zama mutum yana da ilimin fiqhu wanda ita za ta taimake shi in yana karanta hadisin sai ya rika bambantawa wannan zai dace a haka hadisin zai tafi wannan a hadisin a haka ba zai tafi in bai da wannan fiqhu to zai ta hada abubuwa wanda ba wajen hada su bane Allah subhanahu wataala ya ganar da mu shi yasa watan muna yawan nasiha ga duk wanda ya shagalta da ilimin hadisi to ya kokari ya sami kuma ilimin fiqhu domin shi ilimin hadisi iya kan abin da yake koya ma mutum shine wannan mutumin da ke cikin isnadin mai gaskiya ne wannan ba mai gaskiya bane wannan ya sadu da wannan wannan bai sadu da wannan ba makamantan wannan isnadin nan muttasili ne ko munqati ne in an je can cikin matanin shin wannan matanin akwai ittirabi a cikin shi misali wani lokaci akan samu ittirab fil matani ko ba ittirabi akwai illa ko ba illa akwai shuzuz ko ba shuzuz wannan shine gayan abin da malamin hadisi yake sanin shi to amma shin me kuma hadisin ke nufi me yake koyar da mu idan da umurni a cikin hadisin shin wannan umurnin yana nufin tilas ne ko yana nufin mustahabbi ne ko yana nufin ibaha ne to wannan kuma sai faqihi to idan faqihi shi ma ya zauna ya ci karatu wanda shine abin da ya faru da mu a tarihin musulunci mai tsawo fuqaha'u suna zaune basu maida hankali zuwa ga usul ba basu maida hankali zuwa ga usul sun tsaya suna ta karanta fiqhul furu'i ko in an je ai ta karatu ana karanta furu'a wanda yake wannan furu'an ba wata kalma a ciki wanda ba daga usul din aka ciro ba to ana an shagala da karatun furu' sai wani ya zo ran da nan in ya kawo wata mas'ala karama sai kaga an rasa yanda za a yi da ita ko ya ce ai hadisi ya ce kaza ko a ce wannan ya saba da hadisi sai ka rasa alhali mawuyacin gaske ne kaga wata mas'ala da wani imam ya tafi kai kuma mazhabarsa ta ginu akai kuma wannan mas'alan bai dogara da wani nassi ba in dai da nassin a ciki illa ta yaya ya kalli nassin zamu ga misalai a cikin wannan mas'alar tamu ta sujudu sahwi yanda kowani imam ya dogara da kuma duk dai hadisan ne saboda haka ba dan bid'a a cikin su kowannan su akan hadisi ya dogara illa yaya ya fahimci hadisin Allah ya kara ganar da mu qala balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kaga nan ma ga wata mas'ala kaga ya ce balagani ibnu abi hatma ya ce balagani a lokacin da cewansa balagani anan an yi wannan sallan wannan hadisin a gundarinta a haka a wajen malaman hadisi ba tare da kula da cewa a cikin muwaffa malik ta zo ba sunanta da'ifi sunan hadisin da'ifi ko ba haka ba saboda mursali ne malamai suna da maganganu imamu sayuti ya kawo a cikin tadribur rawi magana wurin guda 10 ko na aqwalul ulama'i akan mursali ya menene hukuncin hadisi mursali menene hukuncin ihtijaj bihi menene matsayin shi bainas sahati wa ba'fi da sauransu amma dai jamhurun sun tafi ila ba'fihi in ba wasu marasil kadan ba kamar marasil din Sa'id ibn al-Musayyib wanda suke istisna'i ko Ibn al-Musayyib duk dai ɗayan to nan gashi yazo ya ce balagani to shin wannan hadisin da'ifi ne ina fata mun gane wannan ina son mu rika bin wannan matsalar a hankali domin tana da muhimmanci kwarai dan da ita ake ruda mutane da yawa ai yanzu nan muka karanta hadisi a baya da isnadai muttasili muka karanta hadisin sayyidina Abu Huraira da isnadi muttasili da wannan lafuzza ko ba haka ba ko ba mu gane ba yanzu hadisan da suka gabata yanzu a baya wannan hadisin ne ko da wannan lafuzza daga kuma Abu Huraira isnadun muttasilun saboda haka ashe kaga raunin ba yana komawa zuwa ga cewa manzon Allah yayi salla sallallahu alaihi wa sallama yayi sallama a raka'a biyu da yayi sallama a raka'a biyu ya tashi ya shiga gida zuliyadaini ya je ya ce mashi a kasuratu salatu amnasita ya rasulullahi wannan maganan tabbatacce ne ingantacce ne amma wannan maganan ya zo ta hanyoyi da dama wasu hanyoyin ingantattu ne wasu hanyoyin masu rauni ne saboda haka kar da an kawo hadisi an ce maka mai rauni ne shikenan ka ta da wannan maganar ina fata mun fahimta ba maganar ta tashi ba kenan sai mun tsaya mun ga to shin wannan hadisin mai rauni eh haka ne wannan isnadin mai rauni ne to shin akwai wani isnadi ingantacce wanda ya azudu hadal isnad da'if idan ma da'ifin ne sannan kuma ba hujja bane ganin wasu da suke ganin cewa in dai hadisi bai inganta ba kawai shikenan yarda shi za a yi da yadda shi za a yi da waɗannan asane din da muke ganin su a cikin irin waɗannan littafan da mu same su ba ko da yake shi wannan hadisin na Imam Malik na Ibn Abi Hatma an yi isalin shi malamai kamar Al-Hafiz Ibn Abdul Barri da wasun su sun yi isalin shi sun fitar ma hadisin isnadi ta hanyar Abu Sa'id al-Khudri da ta hanyar Abu Hurairan kanshi saboda haka bai da iskali shi amma ina ba da misali dan hadisi ya zo mursali ko ya zo mu'dali ko ya zo da wani iskali cikin isnadi ko kai ma da wani wanda ma ba mausuk bane a cikin isnadi to shin yana nufin yarda wannan hadisin ko ko a'a zai yuyu wannan hadisin ya zo ta wani waje da kuma lafuzza ingantattu sai mu dauke shi mu ce hadisin ingantacce ne amma nan daga cikin lafuzzan sa daga cikin asanid din sa wanda basu inganta ba wallahi alam ina fata mun fahimci wannan Allah ya gane da mu raka'a rakataini min ihda salatayyin nahari az-zuhri aw al-asr watan sayyidina rasulullah yayi raka'a biyu a ɗaya daga cikin sallolin rana sallan azhar ko sallan al-asr fa sallama min ithnatayn sai ya sallama daga raka'a biyu fa qala lahu dushi ma alaini sai dushi ma alaini kaga anan hadisi yayi tasrihi da sunan wanda ya fada din da a hadisan ba ana cewa zuli ya daini ko malaman hadisi suka ce to Abu Huraira da shi akai saboda ya ce sallabi na rasulullahi suka ce da shi akai alhali kuma zuli ya daini ya rasu tun a yakin badru suka ce to tunda dai haka ne kuma an san sayyidina Abu Huraira ya musulunta bayan yakin badru da wurin shekara 7 ne to idan haka ne to ko dai ko shekara 6 to ko dai a ba zuli ya dainin bane tunda ya ce sallabi na sai suka ce a wanda ya rasu a badru kamar yanda mafi yawan malaman hadisi suka tafi zuwa gare shi wanda ya wafati a badru zushi malaini ne ba zuli ya daini ba zushi malaini shine Umair ibn Amr zuliya daini shine al-khirbaqu al-khirbaqu ya rayu har Abu Huraira ya hadu da shi wannan waƙiyar ta faru to kaga wannan hadisin ya raunana maganan waɗancan kenan tunda gashi anan manzon Allah hadisi ya ce fa qala lahu zushi malaini a can karshe kuma manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam asadaka zuliya daini saboda kaga ashe zushi malaini in dai zamu kalli nassin hadisi to kuma shine zuliya daini kuma shi ya rasu tun yakin badar saboda haka wannan maganar sayyidina Abu Huraira ya ruwaice ta ne daga wajen wani sahabi shi ma wallahi a'lam a kasurati salatu ya rasulullahi am nasita fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma kasurati salatu kaga wannan ma kasurat haka zaku gani a wasu riwayoyi kuma zaku ga ma qusirat ko ma kasurat bil bina'i lil ma'lum ma kasurati salatu sallan bata koma kasurwa bata yanku ba bata gajartuwa ma qusirat ba a kassara ta ba haka wasu ribawi na san nusakh mabambanta a gaban ku kowa zai ga kila yanda aka rubuta to kaga wannan ma ma kasurat ko ma qusirat wane ne zai iya cewa ga yanda manzo Allah ya faɗa inda mu yanzu da muke riwaya ta hanyar littafi misali ai ba za ka iya cewa ga yanda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ba sai in a bakin malamin ka kaji kuma yace maka lafazin hadisin kenan shi ma da ya ruwaita a bakin malamin sa shi ma yace masa lafazin hadisin kenan shi ma ya ruwaita a bakin malamin sa haka har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma in ba ka ba wanda zai iya ce maka tabbas wannan lafazin shine wanda manzon Allah ya faɗa qusirat ne ya faɗi ko qasurat ne duk da ga su a zahiri kaman ma'anan su ɗaya ne amma kuma su ma akwai ziyaratul ma'ana ko to sura kaga wani ma zai iya zuwa ya ce aqsarta salata ko kuma duk dai abu ɗaya ne in a wurin wasai a wurin rubutu ne illa a wajen wasali ne ko ko a wajen wanda ya talaki daga bakin malami kai tsaye to shine zai iya bambanta wadannan wanda kuma wannan shine abin da kamar yanda na bada misali ran nan a wajen wasali aka samu banci nahnu ma'ashiral anbiya ila nurasu ko ka gani hadisi ga yadda duka kowane fariq suke kafa hujja da shi su waɗannan suna kafa hujja da wannan hadisin cewa ba a gadan annabi su kuma wannan suna kafa hujja da wannan hadisin cewa ana gadan annabi duk da hadisi ɗaya ne wannan sun karanta hadisin nahnu ma'ashiral anbiya ila nurafu full stop ma taraknahu sadaqatun mubtala da khabari sadaqatun ma taraknahu ko wala yajuzu al-ibtida' bin nakira ma lam tufidka inda zaidin namira ma taraknahu sadaqatu ko wasu kuma suka ce a ba sadaqatun anan kaga mubtada mu'akhkhar ne ko nakira wasu suka ce a hadisin ba haka yake ba nanu ma'ashiral anbiya'i la nurisu ma taraknahu sadaqatan la nurisu ma taraknahu sadaqatan sadaqatan maf'ulun bihi ne al-maf'ulus thani ne na aurasa yurisu ba mu gadar da abin da muka bari a matsayin sadaka ina fata mun fahimta kaga hadisi ɗaya ne a rubutun shi ɗaya ne illa wannan ga yanda suka karanta suka ruwaice shi wannan ga yanda suka karanta suka ruwaice shi ina fata muna fahimta saboda haka matsalolin da haka suke ba wai abu ne kawai mutum zai gina akan san rai ko kazan shi ya karanta abu a takarda ko ya kaza ko ya karanta ittijahi da ya dauka kawai ilimi ya kare a wannan abin da ya karanta a karatu haka yake da fadi kwarai da gaske faqala lahu faqala zushi malaini kad kana ba'du zalika ya rasulullah sai zushi malaini yace kad kana ba'du zalika wani sashin wannan ya faru ya Rasulullah mun da yi bayani gurgudu a cikin wannan matsala fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nas sai sayyidina Rasulullah ya ikbali ga mutane wa fa qala asadaka zul yadaini fa qalu na'am ya Rasulullah yace zul yadaini yayi gaskiya suka ce eh ya Rasulullah wannan tabayyun ne shi tabayyun ya inganta a cikin matsala ba sai ga fasiki ba ko Al-Qur'ani ya ce ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu shi ga fasiki wajibi ne in fasiki yazo maka da labari wanda yana jarhin wani to wajibi ne kai tabayyuni ka nemi tabbatarwa kafin ka dauke shi da hukunci kafin ka kama wanda aka kawo labarin da shi akan sa da hukunci shine kamar yadda muke fadi mu malaman mu ma bayan Allah Allah ya kara musu yarda su ba ma sa saurara ma ba za saurara su a wurin su kullun wanda yazo masa labari to shi ya fada wallahi naje waje kaza naji su wani suna ta zagin ka sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza ni yanzu a bakin ka nake ji sura kai kake ce min kaza 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 su kan ba gashi saboda suna jin nauyi na har sun kasa zuwa su fuskance ni su fadi ba kai ko gashi dan kai raina ne har ka zo kana fadin abin da suka fadi kana ruwaitarwa saboda haka a bakin ka naji yanzu ni to haka suke su shi yasa da suka bude wannan suka sa wannan dokar sai gulma tai karanci gare su ba iya zuwa a kawo musu gulma dan kowa ba zai iya ba dan wane ne to zai bude baki ya ce an ce maka kaza shikenan sai aka rufe kofar sai aka daina gulma Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu amin to haka tabayyun wannan ga fasiki wajibi ne kamar yadda muka ce amma ga wanda ba fasiki ba shi ma wannan abin da ake so ne ya danganta idan a cikin wani abu ne wanda yake asali a cikin usuluddin to yana da kyau duk abin da za a karba ya zama akwai shahida adli akwai shahida adli watan in duk abin da yazo kana son ka karbe shi ya zama akwai shedu guda biyu kamar lokacin da za a rubuta alqur'ani da sayyidina Abubakar yema sayyidina Zaid ibn Thabit umurni da ya tara alqur'ani ya ga mashi kar ya karbi kowace aya sai akalla ya samu ta daga wajen mutum biyu ko saboda mene saboda tabbatar da watan abin da aka karbo din wani bawan Allah yana faɗi cewa shi duk abin da yake zuwa masa har irin khawatiru da waridatu baya karban su sai sun zo da shaida biyu shaida biyun su kuma shine alqur'ani da sunna duk abin da zai zo sai ya zo masa da shaida biyu Allah ya gane da mu fa tamma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma baqi min as-salati thumma sallam sai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya karasa abin da ya ragu daga sallan ya sallama anan malamai sun yi magana akan bambancin mutumin da shi kadai yake sallah da shi kuma yana tarawa shi da wasu ne idan mutum shi da jama'a ne suke sallah aka idan da sallah wani daga cikin mamu yace Allah gafarta malam sallan ta yanke ne ya waigo yace a jama'a ya aka yi ne sai ta ai akramaka Allah raka'a kaza muka yi to a wurin Imam Malik an ruwaita kauli biyu duka kuma masu karfi Ibn al-Qasim ya ruwaita cewa shikenan zai gina ya kara sai ya sallama irin yanda shi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma a wani kaulin an ruwaita cewa ina sallan su ta baci saboda watan a wannan ya faru ne a wata marhala a farkon musulunci kafin a ce inna fi salati la shughlan kuma sannan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi zul yadaini bai sani bare lokacin da ya wannan tambaya shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in yema mutane magana dole su amsa saboda haka wannan matsala ce da ta keɓe sayyidina rasulullahi wannan wani kauli ne wallahu alam wani kauli kuma aka ce a shikenan yabni kalada amma idan mutum shi kadai ne yana sallah bayan ya idar wani ya ce mashi Allah gawo ta mala ai sallan ka raka'a ka wace sallah kake yi ne yace magriba ne yace amma raka'a biyu kai ya ga ya tambaye wani yace wai da gaske raka'a biyu ne yi dai kai wannan to sallan ka ta baci gaba ɗaya kai zaka yi isti'na fi ni sabuwa zaka sake in dai kai kadai ne wannan yana daga cikin albarkan salatul jama'a watan kasance wancan cikin jama'a ne thumma sallama anan malamai sun yi maganganu da yawa shin wannan sallaman da aka yi na daidai kamar ina jin nayi bayani akan kabbara da za a yi wajen shiga wannan sallah cewa dole a shige ta da kabbara kuma farilla ce rukuni ce a cikin sallah kamar takbiratul ihrami ta zama sallah mai takbiratul ihrami biyu kenan ko saboda ba wani tunda ya riga ya fita daga sallan to ba a komawa sallah sai da takbiratul ihrami to shin wannan sallaman da zai yi bayan wannan din shin shi ma wajibi ne ko ba wajibi bane wasu suka ce wajibi ne yayi sallama suka ce a ba wajibi ne indai an yi wannan sajadataini din to shikenan wasu suka ce a wajibi ne sallama ko da ita kanta sallaman sallan ma domin ita dai wannan sujjara guda sallaman ta biyun nan ba cikin sallah bace ko tunda an riga an yi sallama daga sallah ko saboda haka wannan sallaman da zaka yi ba daga sallah bane dan haka sai bata dauki hukuncin sallaman sallah ba a wurin mafi yawan malamai har Imam Malik yana ganin sunna ce mai karfi amma ba farilla ba wallahu alam da yake shi kanshi dai masalan sallaman kamar yadda muka sani masala ce ta sabani ko Imam Shafi'i yana da kaulin sa mai karfi kuma akan wannan masala Imam Malik afwan Imam Malik yana da kaulin sa mai karfi Imam Shafi'i shine ya dage Allah ya kara masa yarda kan cewa sallama sai an yi so biyu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wanda kuma yanzu mutane suke ganin da zaka zo kai sallama daya ma sai aga kaman dan bid'a bid'a mutun yazo da shi alhali kuma shine asali domin sallaman an ce idan da mutun haka mafi ingancin hadisan da suka zo da sallama suka ce inda mutun a hagunsa sai yayi mana hagunsa sallama shi ko manufan yin mana hagunsa sallama ai a wajen sallah ne irin kamar yanda an gaida sallah assalamu alaikum a gaisa shine wannan in ba haka ba ai ijma'an idan mutun ya ce assalamu alaikum kawai kafin ma ya karasa sai alulan shi ta warware ya idan sallan shi ta yi 100% ba sabani ko mutun daya wanda ya ce zai sake sallah ko ba haka ba ko akwai da zo da haka tsaye sallama da zai a wajen sallah ce da cikin sallah ne da in yace assalamu alaikum sai alula ta warware sai zai tashi ya je ya sake alula ya sake sallah ko suraka tunda wajen sallah ne kuwa to ba ta cikin watan arkan ko ibadat din sallah wallahu alam wa haddathani an malik an ibn shahab an sa'id ibn al-musayyab wa an abi salama ibn abdurrahman mislu dhalika an ruwaita daga Imam Malik daga Ibn Shihab da mun san su daga Sa'id ibn al-Musayyib Allah ya kara masa yarda yace kuma an ruwaita daga Abu Salama ibn Abdurrahman shi ma Allah ya kara masa yarda makamancin wannan watan dai wannan hadisin an ruwaice shi ta wancan hanyar Ibn Abi Hatma kuma an ruwaice shi ta hanyar Sa'id ibn al-Musayyib da Abu Salama ibn Abdurrahman qala Malik kullu sahwin kana nuqsanan min as-salati fa inna sujudahu qabla as-salami wa kullu sahwin kana ziyadatan fi salati fa inna sujudahu ba'da salami Imam Malik yace duk wani sahu wata rafkanwa wanda ya zama ƙari ne ko ragi ne a cikin sallah to za a yi mishi sujada kafin sallama ne duk wata rafkanwa wacce ta kasance ƙari ne a cikin sallah to za a yi mata sujada bayan sallama ne to nan kam mas'aloli ne da daman gaske suka hadu na farko shi kanshi sujudu sahwi din menene hukuncin sa malamai sun yi maganganu da yawa Abu Hanifa da Nu'man ya tafi cewa sujudu sahwi farilla ne in mutun ya bar shi ba ya da sallah saboda lura da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wasu wurare guda biyar wanda suka inganta yayi sujudu sahwi wanda zamu ji su duka ya tabbata yayi sujudu sahwi bai kyale ba kuma kamar yadda muka sani shi Abu Hanifa yana tafiya zuwa ga sujudu sahwi gaba ɗaya ba diya ne zamu zo kan wannan shi ma to tunda haka ne kuma an sani an ce a'ada walau ba'da am ko ku sajada walau ba'da am zai yi wannan sujadan koda bayan shekara ne in ya tuna to tunda haka ne ashe wannan sujadan farilla ne Imam Shafi'i ya tafi kan cewa saboda ba wata karina da take nuna cewa sabani ba farilla bane dai hadisan da suka zo suna nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yayi sujada Imam Shafi'i ya tafi kan cewa wannan sujadan sunna ce abinda yasa yace sunna ne yace saboda ita badalin sunna ce shi ko badalin sunna ba zai zama farilla ba ko ita badalin sunna ce sunna aka bari aka yi sujada dan ba farilla aka bari aka yi sujada ba ko ba haka ba to tunda sunna aka bari aka yi sujada to ba zai ita sujadan ita kuma ta koma farilla ba kaga duka dai hadisan suka kalla amma shi wannan ya kara da kiyasi Imam Shafi'i kiyasin da shi kuma Sayyidina Abu Hanifa bai yi ba Imam Malik ya bambanta yace ya danganta idan badalin na af'al ne to wajibi ne dole ne idan badalin na aqwal ne to sunna ne saboda ya lura cewa ibadan sallah hay'at kuma da tarkizin da ibada take da shi a cikin af'al fiye da aqwal watan misali tarkibi a cikin af'al da mutun zai ki yin sujada ba ya da sallah amma da zai sujada bai ce komai ba a sujada sallar sa tana nan ko ba haka ba bai ta sujada haddin da ake a sujada ba sallar sa tana nan da zai ki ruku'u ba ya da sallah da zai ruku'u bai ce komai ba sallar sa tana nan ko ba haka ba saboda haka sai ya ga cewa akwai ilahi a addini a cikin sallah akan af'al fiye da aqwal illa aqwal din a wasu wurare kaman takbiratul ihrami karanta fatiha da yin sallama assalamu alaikum na fita daga sallah wallahu a'lam to shi kan shi wurin da za a yi wannan sujada watan qabliya ce ko ba'diyya ce koko a wasu qabliya ne wasu ba'diyya ne to shi ma malamai sun yi sabani da yawa imamu abu hanifa tan nu'man ya tafi akan cewa dukkan sujudan sallah ba'diyya ne duka abinda yasa yace dukkan sujudan sallah ba'diyya ne ya fifita watan yarin jayar da waɗannan hadisan hadisan su zuliya dai ne akan hadisin Abu Buhaina wanda zamu karanta shi shima wanda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya miƙe daga raka'a biyu bai zaman tahiya ba bayan ya idar da sallah ya sujada watan yayi sujada biyu qabliya zamu karanta to yarin jayar da wannan hadisin sannan kuma ya ƙara dogara har yanzu da hadisin da shima zamu karanta na mutumin da ya sallah ya shiga kokonto bai sani ba raka'a biyar yayi ko raka'a hudu hadisin muwatta da zamu karanta da wasu hadisai duka sun ce zai yi sujada wa huwa jalisun wasu riwayoyi ma sai kara da qablas salami wato mai kokonto qablas salami to tunda har sun ce qablas salami to kaga kuma kokonton nan da gaske gashi ya ce sallaham arba'an am khamsan ko da yake wasu riwayoyi sun zo sun ce salasan am arba'an zamu karanta su ma to bai san hudu yayi ko biyar ba suka ce kuma yayi sujadan qablas salami to in haka ne afwan in haka ne to ashe sujada gaba daya afwan na halata watan muna magana Abu Hanifa ba watan ya dogara da hadisin salasan am arba'an watan bai san cewa raka'a uku yayi ko hudu ba sai aka ce ya kara raka'a daya kuma yayi sujada bayan sallama ina fata mun gane wannan to tunda an ce ya kara raka'a daya ya sujada bayan sallama to sai ya ce dayan abu biyu ya faru da wannan mai sallah ko dai yayi ragi ko yayi sallah daidai ko ba haka ba to idan yayi ragi ne to kaga ai ga yanan sujadan shi dai bayan sallama aka ce yayi ala kulli halin dai ya rajjahar da waɗannan hadisan akan waɗancan hadisan kaga ya dauki mazhabu tarjihi imamu shafi'i yace duka sujada kafin sallama ake yin su saboda haka sai ya rinjayar da hadisan Abu Buhaina da Imran da Abu Mas'ud al-Ansari da wasu hadisai dai wanda suka ruwaita na sujadan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikin sallah akan wannan sujadan na hadisin zuliyadaini wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sujada bayan sallama a ganin shi waɗancan sun fi inganci kaga har yanzu dai kowa da hadisi yake dogara ba wanda ya gina akan san ransa sannan ya kara da cewa bayan da za a yi abin da ya ɓaci a cikin sallah a gyara shi a wajen sallah ko ba haka ba tunda abin ai a cikin sallah ya faru to za a yi ce kuma sai bayan ka fita sallah sannan ka gyara shi a ijtihadin sa to zura ka a cikin sallah ne za ka gyara abin da ya ɓaci a cikin sallah dan haka sujada gaba ɗaya qabliya ina so mu jinkirta kaulin limamin limamai ne ko Ahmad ibn Hanbal Allah ya kara masa yarda yace a'a inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi sujada ba'di to za a yi ba'di inda yayi qabli za a yi qabli duk wani wannan qabli za a yi saboda akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ibn Shihab bin Zuhri ya fada kana akhirul amraini min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama as-sujudu qabla as-salam karshen lamurra wato wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rayu akai shine a karshen rayuwarsa yana sujada ne kafin sallama to saboda haka sai ya dogara da wannan yace to duk wani sujada kafin sallama ne, amma inda yazo manzon Allah yayi ba'da salami, to za a yi ba'da salami. Shine kaman irin wannan waqi'an kadai na zuliyadain sallama daga raka'a biyu misali, ko kuma riwayan hadisin la yadri arba'an salla am khamsan, wanda yazo da riwayan cewa ayi sallama bayan salawatan sujuda bayan sallama, anan ma yace to shikenan shi ma nan za a yi sujada ne ba'da salami. Dawud az-Zahiri ya tafi akan cewa ba ma inda za a yi sujada kwata-kwata a sallah in ba wuraren da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi sujada ba. Ba inda za a yi sujada, duk inda ya ga an yi sujada to sai dai wurin da manzon Allah ya yi, amma in dai manzon Allah bai yi sujada a wajen ba, to ba za a yi sujada ba. Imam Malik ibn Anas Allah ya kara masa yarda sai ya bambanta, watan shi ya kalli fiqhun nusus, ya kalli fiqhun nass, ya kalli ilimin da ke cikin nassosan, sai ya lura ya ga shin inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sujada qabla salami me ya faru, inda yayi sujada ba'da salami me ya faru. So shi da ma faqihi ne ko, saboda haka inda aka yi sujada qabla salami tashi aka yi a raka'a biyu ba a yi tahiyya ba, saboda haka an yi ragi ne a sallah. Sai hadisai suka ce an yi sujada qabla salami, inda aka yi sujada ba'da salami sallama aka yi daga raka'a biyu, saboda haka ga an yi ƙari don an ƙara wata sallama akan wata sallama. Saboda haka sai ya ce to shikenan duk ragi ai mashi sujada qabla salami, duk ƙari ai mashi sujada ba'da salami. To yanzu cikin nan duka wai ba da hadisi ya dogara ba,
la takara alheri,
ina son mu fahimta cikin nan duka yanzu wane ne ba da hadisi ya dogara, wai ya dogara da sarrai? To haka dukkan yawancin masail suke 99 bisa 100 masalolan addini a haka suke. Wannan zai fahimci hadisin ta wannan mahangan, wannan ya fahimci aya ta wannan mahangan, wannan ya fahimta kaman can abin nan ne a ko al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in ko wala yahillu lahunna an yaktunna ma khalaqa Allah fi arhamihinna, kaga thalathata quru'in mun sani wannan matsala ce shahararriya da kowa ya sani. Wasu suka ce salasata tuhurin, wasu suka ce tuhur, wasu suka ce salasata huyut, wasu suka ce haila uku, wasu suka ce tsarki uku, kuma kalman qur'udin yana daukan duka. Ina fatan mun fahimta. Saboda haka ashe kaga duk wanda ya dauki wancan yana da madogaran da ya dogara da shi, wanda ya dauki wannan yana da madogaran da ya dogara da shi, kuma duk da nassi ɗaya suka dogara. Allah ya ganar da mu. Yaya ake sujada, yaya ake yi, shi ma akwai aqwal da yawan gaske tsakanin wajen malamai. Ko da yake wata rana an yi wata tambaya ga shehina, ina zaton dan ni aka yi tambaya, to shi yasa ladabi zai sa na kyale matsalar, ba zan shiga cikinta da yawa ba. Shi kuma shehi da yake ya bada amsa gwargwadon mai tambaya, na san mai tambayan ya ji daɗi a lokacin cewa idan mutum ya yi ƙari a sallah, ya yi sallama sannan ya yi sujada ba'adi, to akwai tahiya ko ba tahiya? To yanzu da mun zo karatu za a yi bayani. Shehi radiyallahu anhu, Allah ya ƙara masa lafiya, watan ya san duka wannan matsalolin da dukkan juzur ɗinsu, to amma ya ba mai tambayan amsa ne na daidai gwargwadon maukifin da ake da kuma gwargwadon mazhaban malikiya. Amma a hakika akwai kauli shida a cikin matsalar, akwai kauli shida. Wasu suka ce in an yi sujada ba'adi za a yi tahiya, amma ba za a yi sallama ba kwata-kwata. Da ka yi tahiya sai ka tashi ka kama gabanka. Wasu suka ce shine Ibn Sirin, in an yi sujada ba'adi sallama kadai za a yi ba tahiya. sallama kadai za a yi, da an taso kawai sallama za a yi. Wasu suka ce za a yi tahiyya a yi sallama, shine kaulin Imam Malik. Wasu suka ce a'a, ba ma tahiyyan ba sallama, sujudan kawai za a yi shikenan a taso a ce in an yi biyu shikenan. Wasu suka ce a'a, ya rage zabin mutum, in ya so ya yi tahiyya, in ya so kar ya yi, in ya so ya sallama, in ya so kar ya yi. Wannan shine kaulin Imam An-Nakhai da Al-Hakam. Wasu suka ce idan sujadan ba'diyya ce to za a yi mata tahiyya, amma idan qabliyya ce ba za a yi mata tahiyya ba. Ina fatan mun gane wannan. Saboda idan qabliyya ce, tahiyyanta shine tahiyyan da kai na zaman sallah. Idan ko ba'diyya ce, to tunda sabuwar sujada ce bayan sallama, to tana buƙatan sabuwan tahiyya ga manzon Allah sallallahu alaihi, ga Allah ya boga Allah da manzon Allah kafin ai sallama. Wallahu a'lam. Duka wannan aqwal din kowa yana da musnad din shi, yana da abin da ya dogara da shi a cikin sunna, yana da hadisin da ya dogara shi, kuma duk yawanci hadisi ɗaya ne. Domin wannan hadisin wani riwaya yazo fasajada sajdataini kawai, wani riwaya yazo fasajada sajdataini thumma sallama, wani riwaya har yace ma thumma sallama wa lam yatashahhad, wani riwaya fasajada sajdataini thumma tashahhada. Wasu kace thumma sallama ma da aka ce ai ba ma ana nufin sallama bane assalamu alaikum, da aka ce thumma sallama din sun yi, wani suka ce ai tahiyya kar ai sallama, suka ce thumma sallama assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ne, saboda manzon Allah ya ce assalamu kama alimtum, yana rifarin zuwa ga wannan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu din ne. Ko da suka ce hadha assalamu alayka na'rifu fa kayfa nusalli alayka, da ya koya mun salati ba ce wassalamu kama alimtum ba, to shine tunda kama alimtum an ce assalamu da alu da lam, to ana nufin wannan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ne. Sai suka ce to sai dai ai tahiyya kawai, ba za a yi sallama. Kaga har yanzu dai duk da nassi daya aka dogara, aka sami mazhaba shida, kowa kuma yana nan akan sunna, kowa yana nan akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. So da ka ba dalilin da zaka zo ka sai mutane akan wata sunna, ba dalilin da zaka je yanzu misali garin da Shafi'iyanci suke yi, a misali a cikin mazhaban sujada qabli gaba daya suke yi, sai ka zo ka ce a dole ziyada sai sun yi ba'di, anqusan sai sun yi qabli, ba dalili, dan hadisin da ka dogara shi da shi suka dogara, ba wani abu suka kirkira ba. Koko ka zo wajen mutanen da malikiya suke yi, a nuqsan suna qabliya, a ziyada suna ba'diya, ka ce a dole su bari gaba daya a koma qabliya, ba dalili. Saboda su ma da hadisi da sunna suka dogara. Malamai suna cewa Ibn Qudamah al-Maqdisi ya faɗi wannan maganan cewa duk lokacin da aka sami mutane sun dogara da wani abu wanda wannan abin yana da asali da nassi sarihi, ko nassi muawwal, tawilin da malamai suka yadda da shi, dan akwai tawili mara kyau, akwai tawili ma yana da kaidoji, ba kawai haka nan mutum zai sha ruwan zafi yayi tawili ba, kwatara kuka ka'ima yace ga kuka a Qur'ani, wal iyazu billahi. To tawili mai kyau, tawilin da yake gino akan ilimi, ko irin na idza jaa nasrullahi wal fathu, yace ma arahu illa wa fatan nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, ko to in akai tawili irin wannan, to ba yanda za a yi a batar da mutumin da ya yi wannan abin, yana kan daidai, kuma kuskure ne ka zo ka ce ya bar wannan abin ya koma wani, domin wannan abin da za ka zo da shi shine zai haifar da shiqaq, shine zai haifar da fitina, fiye da ka bar shi akan abin da yake kai, tunda dai ya dogara da Qur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin wannan abin. Allah ya ganar da mu. Babu itmamil musalli ma dhakara idha shakka fi salatihi. Wannan babin yana magana akan shakku cikin sallah. Akwai wata ka'ida a ilimin fiqhu, ko kuma a cikin ilimin da ake ce ma alqawaidul fiqhiyya. Ka'idar ita ce al-yaqinu la yazulu bi shakk. Al-yaqinu la yazulu bi shakk. Abinda ake nufi da al-yaqinu la yazulu bi shakki, idan kasancewan kayi alola, karfe 12 sai kuma kama kokonton shin wannan alolan naka ya warware kuwa ko bai warware ba daga baya to a wajen dukkan malamai banda Imam Malik alolan kana nan amma Imam Malik arwaci kaulani daga wajen sa saboda mene saboda yin alolanka tabbas ne ka san kai wannan yakini ne ka san kai shi shi kuma yanzu abin da yake neman ya warware muka alola ba ka da tabbas akai ya faru ko bai faru ba to idan ya zama a cikin sallah ne mutum yana cikin sallah sai ya sami kokonton sallan shi ta warware ko bata warware ba a wajen Imam Malik sallan shi ta warware idan kokonton yi karfi mai abinda Imam Malik ya dogara akai duk da hadisi ya ce falayin sarif hatta yaji da sautan yasma'a sautan aw yaji da rihan amma Imam Malik ya dogara da wani asali ne shi kuma asalin shi ne saddu zari'ati wata an ce saddu zari'a rufe kofan ka san ana cewa da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka kage shi ma hadisi ka bar abin da kake kokonto a kai zuwa ga abin da kake da tabbas sallan nan imaduddini ita ce asalin addini kada mutum ya wasa da ita ya bar sallah yayi sallah cikin kokonto gara kai sallan ka kana da yaqinin ka to dan haka ne in ka sami irin wannan kokonton to je ka sake alola ka zo kai sallah sai ka sami kwanciyar hankali na saddu zari'a ka rufe kofan tsoron yuyuwan kila sallan ka bata yi ba to kaga mutane da yawa za su tafi Imam Malik ya saba da hadisi a nan wajen alhali Imam Malik ya yi gini ne akan hadisin da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka ya kalli watan falayan sarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan akan sai ya ce to wannan ga wanda yake khawfu fawatil waqti ne amma idan an tafi sa'atin min alwaqti to ka je ka sake alola ka zo ka sake sallah ya fi maka kwanciyar hankali so ala kulli halin wannan kuma yana magana ne akan kokonto cikin ita kanta sallar raka'a nawa mutun yayi shin yayi raka'a hudu ne ko yayi raka'a uku ne me zai حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان أروي ترجع يحيى daga Imamu Malik daga Zaid ibn Aslam daga Aba ibn Yasar kaga wannan hadisin ma mursali ne har yanzu ko ba haka ba dan Aba ibn Yasar ba sahabi bane shi ma tabi'i ne saboda kan yi ruwaita hadisi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin mursali ne amma nan ba ina nufin wannan hadisin da'ifi ne ba kuma ina fadi kuma ina gyarawa watan in duka hadisan da suka zo a cikin mu ba gaba ɗayan su ingantattu ne saboda dukan su ba wanda ba isali ta hanyar wai dan dalilin inkifai ba hadisin da yake malamai ba su samo mashi watan isnadin shi ba anan kawai Imam Shafi Malik bai ambaci isnadin ba domin shi ambaton isnadi har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin Imam Malik ba a fara wannan dole ba baya cikin sharuɗa kafin Imam bayan Imam Malik ne aka fara dole in zakai watan zakai kawo hadisi sai ka ce wane ya faɗa mun har ka kai zuwa ga zamanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma kafin Imam Shafi'i in ka ce kawai qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yadda in ka faɗi ka ce balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an yadda Allah ya ganar da mu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku yi shakka a cikin sallansa falam yadri bai sani ba kam salla thalathan am arba'an bai san cewa shi raka'a uku yayi ko raka'a hudu ba falyusalli raka'atan to ya kara raka'a daya wal yasjud sajadataini wa huwa jalisun qabla at-taslim to kaga hujjan Imam Shafi'i ko ya fito yayi sallah ya kara raka'a daya sannan yayi sujada biyu wa huwa jalisun qabla at-taslimi yasjada biyu yana zauna kafin sallama fa in kanat ar-rak'atu ar-rak'atu allati salla khamisatan idan ya zama da arba'an yayi yanzu tafshi biyar yayi to shafa'a bi hatayn as-sajdatayn sai wannan sujada guda biyun su zama sun shafa'a tunda sallan azhar da la'asar da isha'i gaba daya shafa'i shafa'i ne to wannan sujada biyun sai su zama kamar a matsayin ya ƙara raka'a daya akan raka'o'in da yayi wa in kanat rabi'atan idan kuma ya zama yana nan akan daidai ba kuskure yayi ba to fasajatani targhimul lis shaytan to wannan raka'an biyun da yayi sun zama sun turmusa hancin shaydan dama shaydan ya zo ne dan ya sa mashi waswasi dan ya rudar da shi har ya manta raka'a nawa kamar yanda ya zo a wani riwaya da ina jin mun karanta a baya ko cewa idan aka tada sallah shaydan zai gudu yana kuka yana fitar da tusa mai wari koko dai yana fitar da tusa har sai ya je ƙarshen duniya idan aka tada iqama sai ya dawo idan ya dawo to zai dinga shiga tsakanin mutum da ibadan sa yana waswasa masa abubuwa har ya sa mutum ya manta raka'a nawa yayi shin raka'a hudu yayi ko uku to idan haka ya faru da shi to sai ya wannan sai ya zama ya turmusa hancin shaydan to an ji din ga nan dan kai abin da ka kasa dan shi sujada ba abin da shaydan ya kijini irin sujada ina fatan mun gane wannan ba abin da shaydan yake jini irin sujada inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qa'u lahu sajidin fa sajada al malaikatu kulluhum ajma'un illa iblisa ko aba an yakuna ma'a sajidin kaga iblis shi kadai ne yake sujada shi ba abin da ke masa wahala irin sujada ko malamai sun ce abin da yasa saboda shi unsurin shi wuta ne unzurin shi wuta ne shi yasa ya faɗa wa nuri qala malaka allah tasjuda lima khalaqtu bi yadai qala ana khairu minhu khalaqtahu alaktani min narin wa khalaqtahu min tin shi ya faɗi dalili yace ai ya ubangiji duk da zahiri maganan kafirci ne amma hakikan maganan hakikan abu ne ya faɗa domin shi tinu shine aka san shi zuwa ƙasa ko duk yanda ka wurga shi sama sai ya koma ƙasa shi ko wuta unsurin halittar shaydan ba yanda za a yi ƙasa tunda kake ka taba ganin an kunna ashana an sake ta ƙasa wutan yayi ƙasa ba sai dai da dabu ko ba haka ba duk yanda za ka yi ƙasa da shi sai yayi sama shi bai sanye ƙasa ba sai aka ce halakta min nari shi daga wuta aka yi shi dan haka bai san wannan ba ko saboda haka ba abin da ke bashi wahala irin sujada shi yasa sai Allah subhanahu wataala ya ce to idan haka ya faru ka yi sujada dan ka ragama anfin sa ka turmuzar da hancin shi ka kure shi kai mashi abin da baya son gani ya ga goshin bawa mafi girman abu a cikin halittar sa ya kai shi ƙasa ya sada shi da ƙasa don Allah subhanahu wataala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisin al-Walid ibn Muslim a cikin riwayar sa na wannan hadisin daga muwatta daga Imam Malik ya wassala shi watan duka wanda suka ruwaice hadisin sun ruwaice shi da irsali watan sun tsaya a cikin hadisin daga Aba ibn Yasar amma shi al-Walid ibn Muslim a riwayan shi ya wassala yace an Abi Sa'idin al-Khudri an-Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine kamar yanda nace watan kuma kamar yanda muka sani muwattan kanshi an ruwaice shi ta hanyoyi kamar yanda muke fadi dai kusan 40 wannan hadisin kamar yanda nace yana ayyada maganan Imam Shafi'i nace wannan dukkan sujada sai dai ayi su kafin sallama ko tunda ai gashi anan an yi raka'a biyar ko an yi raka'a biyar misali in raka'a biyar din ne amma kuma hadisi ya ce ayi sujada kafin sallama ko to Allahu a'lam to amma dai wannan ba kuma yana nufin watan wannan Imam Shafi'i zai sami hujja a cikin nan ba yana nufin cewon hujjan shi yafi na sauran a'imma karfi ba kowa dai yana da hadisin da yake ayyada mazhaban shi wallahu a'lam مالك عن عمر ابن محمد ابن زيد عن سالم ابن عبد الله أن عبد الله ابن عمر كان يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصليه ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس يجي وانا أروى جيشي دقى إمام مالك دقى عمر ابن محمد ابن زيد دقى سالم ابن عبد الله dan sayyidina abdullahi ibn umar kenan daga shi sayyidina abdullahi ibn umar din yace ya kasance yana cewa idan dayan ku ya shakka a cikin sallan shi falyata wakhal ladhi yazunnu annahu nasiya min salatihi sai ya aikata abin da yake zatan ya manta din a cikin sallan sa thumma liyasjud sajadatayhi sahwi wa huwa jalisun sannan kuma sai ya sujadan sahwi watan sujada biyu wa huwa jalisun anan wa huwa jalisun qabla salami riwaya ta ce haka ba'da salami riwaya ta ce haka wallahu alam anan ya danganta ne watan akwai shakka malamai suka ce shi kanshi shakkun ya danganta a cikin menene ala sabilil misal mutum ne ya taso daga zama daga sujada sai ya zauna kaga anan wurin ba wata ibada da ake a ka'ida ko in an zauna iyaka an zauna kuma a koma sujada to sai ya zauna ya dade bai koma ba har wani auhim awham da akhila suka dauke shi ya shiga cikin wani tunani wasu tunane da wasu abubuwa to anan tunda wajen ba mazanna ce ta ibada da wannan ifalar ba to zai yi sujada amma inda misali yana tsaye ne shikenan bayan ya gama karatun Fatiha ya gama sura kawai sai wasu tunani sannan yayi sujada biyu yana zaune watan qabla salami kenan to amma ho jalisun sai malamai suka fassara shi daban-daban kaga wannan Imam Malik saboda faqihi ne ya kaddamar maka da kiri-kiri cewa sai ta ne qabla salami hadisin farko na Ata ibn Yasar wanda aka wassala shi sauran kuma sai dinga kawo maka hadisan wa huwa jalisun dan ka san mas'ala ce ta sabani wasu na ganin wa huwa jalisun ba'da salami ana nufin kafin ya miƙe ya bar inda yake wasu na ganin wa huwa jalisun qabla salami wanda shine mazhabin Imam Malik wallahu alam Malikun annafi'in anna Abdullah ibn Umar kana idza su'ila anin nisyani fi salati qala liyatawakha ahadukum allazi yazunnu annahu nasiya min salatihi falyusallihi an ruwaita daga Imam Malik daga Nafi yace Sayyidina Abdullah ibn Umar ya kasance idan aka tambaye shi akan mantuwa cikin sallah yakan ce dayanku ya bibiyi abinda yake ganin cewa shi ya manta din ya aikata shi sannan watan ya aikata shi a nan wurin ba yana nufin cewa misali ka zo miƙewa har ka miƙe tsaye sai ka tuna wannan wurin zama ne sai ka koma ka zauna ba nan wajen in mutum ya koma ya zauna wasu ma a ganin su a cikin mazhabin malikiya ma sallan shi ta ɓaci wannan shine mazhabin ashab amma dai jamhuri sun tafi akan sallan shi bata ɓaci ba dai illa yayi kuskure a idan mutum yana sallah ya zo miƙewa idan kafin ya motsa ya miƙe aka gane yana shirin miƙewa aka yi tasbihi ya koma ya ci gaba da tahiyyansa to shikenan ba komai a kansa amma in ya fara rabuwa da ƙasa sannan aka yi tasbihi ya koma to anan wurin dole zai yi sujada ba'di saboda ya yi ƙari a cikin sallansa shine wannan motsin na rabuwa da ƙasa da dawowa amma in ya riga ya miƙe aka yi tasbihi ya dawo to yayi laifi ne in ya riga ya miƙe to dole ya ci gaba da miƙewansa wato ya ci gaba da sallansa sai dai kawai in ya idar da sallah sai ya sujada qabli saboda kamar yanda ya faru a hadisin Abu Buhaina wanda zamu karanta shi kuma zamu ƙara tafsilin masalan a lokacin insha Allah domin ya riga ya yi shuru'i cikin wata rukuni daga arkanus salat ko da ya miƙe ya riga ya tsaya ai ya riga ya shiga wata rukuni an wuce wancan rukunin na zama to in ya zauna ya dawo to me yayi kuma kenan kaga yayi wata raka'a kuma ba a zama ba a yi sujada ba to shi yasa ba zai dawo ya zauna ba in ya dawo ya zauna ashab ma yana ganin ba ya da sallah gaba daya amma dai mafi yawa dai sun tafi akan cewa yayi dai kuskure amma kuma zai sujada ba dai wallahu a'lam to kaga anan hadisin Abdullah ibn Umar falyusallihi da aka ce zai iya rabbaka wani idan bai sami hadisin sa Abdullah ibn Amr ibn al-As da sahabul ahbari wanda suka faɗi cewa zai ƙara yin wata raka'an ba sai dauka falyusallihi kawai zai daga inda yake zai in sujada ne manta zai koma ya sujada alhali zai ƙara raka'a guda ɗaya ce kamila sannan ya yi sujada qabliya Malikun an Yahya ibn Sa'id an Abdurrahman ibn Hurmuz an Abdullah ibn Buhaina أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام من اثنتين ولم يجلس فيهما فلما قضى صلاته
sajada sajdataini thumma sallama ba'da dhalik. Wannan hadisin arwace shi daga Ibn Sa'id, daga Abdurrahman Ibn Hurmuz, daga shi Abdullahi Ibn Buhayna ko Ibn Abi Buhayna, annahu qala, yace sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yayi mana sallan azhar, fa qama min ithnataini, sai ya miƙe daga raka'a biyu, walam yajlis, bai zauna ba fihi ma a cikin su, falamma qada salatahu sajada sajadataini thumma sallama ba'da dhalika, lokacin da ya idar da sallah sai ya sujada biyu sannan yayi sallama, watan bai yi sallama ba kenan, watan sujada biyu qabla salami. Wannan mas'alolin mun riga mun yi bayani a satin da ya gabata, duk inda muka ga wannan an jingina ga janabin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, to zamu dauke shi a babin karantar da al'umma hukuncin wannan ibadar ce a aikace, ko wata ana karantar da al'umma, mun ga dai inda karantarwa ya kai har mala'ika ma za a aiko yazo ya zauna tare da sahabbai, wata rana in mala'ikan yazo shi zai rika yin sallan manzon Allah na yi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sahabbai na yi da sallan manzon Allah, wata rana in aka zo a mala'ikan ne zai zauna shi ma cikin sahabbai ya zama dalibi tare da sauran sahabbai yana koya yanda sahabbai ke koyo, yana akhbirni anil islami, akhbirni anil imani, akhbirni anil ihsani, yana koya a lokaci ɗaya kuma yana koya ma sahabbai la dubban koyan. Saboda ashe tunda haka ne watan wannan yana nuna mana a duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi irin wannan, to yayi ne dan ya koya ma al'ummansa. Kuma zamu karanta yanzu ba jimawa insha Allah hadisin inni la ansa aw unassa li asunna, watan ina mantawa ko ana mantar da ni dan sunnanta, ba dan mantuwa ba dan ya manta ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Mun dai bayani gurgudu akan wannan, kuma mun yi bayanin mamantuwan kanshi kala kala ne, akwai mantuwan da yake illa ne, akwai mantuwan da yake ba illa bane. Nasiya Adamu fa nasiyat zurriyatuhu, annabi Adamu ya manta sai zuriyansa suka manta, saboda haka akwai mantuwan da yake ba illa bane, akwai mantuwan da yake illa ne, akwai mantuwan da yake istigraqi ne cikin shuhudi, cikin munajati da Allah subhanahu wa ta'ala, akwai mantuwan da yake gafala ne daga munajatin Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu, wallahu alam. Za mu bari sati mai zuwa mu tashi daga annazru fi salat insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. In akwai tambayoyi, na'am Maulana. Na'am. Aya kuma
aya nawa ne idan mutum ya bar bismillahir rahmanir rahim, da ya bar aya ɗaya kenan a cikin fatiha
ta kitabi, a kare bar wannan tambayan a haka, ai fatiha dole a karanta ta gaba ɗayanta, shi kuma sura ko aya ɗaya ka karanta karatun ka yayi ba dole, ko ma baka karanta ba ma karatun ka yayi, so mu tsaya da tambayan haka, na fahimce ka. Amma na so a ce ka halarci lokacin da muka yi bayani mai tsawo a cikin wannan matsalar, a nan mun yi bayani gwargwado mai tsawo, amma ba zai hana in ƙara faɗin wasu abubuwa kaɗan ba. Da fara karatu da bismillahir rahmanir rahim da rashin farawa da bismillahir rahmanir rahim duk sun inganta, watan farawa da alhamdulillahi rabbil alamin ya inganta, farawa da bismillahir rahmanir rahim ya inganta. Hujjojin wanda suka ce a fara da alhamdulillahi rabbil alamin mun karanta su gaba ɗaya mafi yawan su a cikin muwatta Malik da mazhaban Imam Malik kenan, saboda ya kawo duka hujjojinsa. Daga cikin hujjojinsa ya ce
hadisin kasamtu salata ma baini wa baina abdi kismain. To Allah ya ce na raba sallah tsakani na da bawa na kashe biyu. Duka hadisan ba inda yace fa iza qala bismillahir rahmanir rahim, dukan su sun fara cewa ne fa iza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani abdi. Dalilan haka yace to farkon fatiha alhamdulillahi rabbil alamin ba bismillahir rahmanir rahim ba. Dalilin su na biyu hadisan Abdullah ibn Umar Anas ibn Malik sallaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umara kanu yaftatihuna salata bilhamdillahi rabbil alamin. Nayi sallah bayan sayyidina rasulullahi da Abubakar da Umar dukan su suna buɗe sallah da alhamdulillahi rabbil alamin. Duk da yake wannan dalilin malamai suka ce ba haka yake nufi ba, abin da yake nufi da alhamdulillahi rabbil alamin sura watan surar Fatiha ba alhamdu kalman alhamdulillahi rabbil alamin ba. To wannan kaga sabani ne, dan haka ba wanda yake kan bata a ciki, dan aka yi sabani cikin fahimtar nassi ba a cewa wani batacce ne ko wani yana kan kuskure. Hujjan su mafi girma wacce ni ma hujjan Imam Malik mafi girma wanda da ba dun wannan hujjan ba da ni ma zan rika bazan yadda a yi sallah ba a fara ba da bismillahir rahmanir rahim ba, ita ce hujja aqliya a wurina, ita ce hujja mafi girma da ban san yadda za a yi a kora wannan hujjar ba. Hujjan shi ne Imam Malik ya ce, to ai Qur'ani gaba ɗayan shi tauqifi ne ko ba haka ba? In mutum ya inkarin harafi ɗaya a cikin Qur'ani ya kafirta ko ba haka ba? Ko ya ce ba Qur'ani ba ne? Ya ce to mafi girman hujjan cewa bismillahir rahmanir rahim ba Qur'ani ba ne shi ne sabanin da aka yi aka yi. Mafi girman hujja cewa ba aya ba ce a suratul fatiha shi ne sabanin. Ka fahimce ni? Dan da aya ce da ba a yi sabani ba. Dan aka yi sabani musulunci ne ko kafirci? Yanzu da wanda zai zo ya ce maka qul a'udhu bi rabbin nasi ba Qur'ani ba ne kuma musulmi ne? Babu shi kafiri ne. Amma wanda ya ce bismillahir rahmanir rahim yanzu ba fatiha ba ne musulmi ne ko ba musulmi ba ne? Bil ijma'i ba wanda ya ce ba musulmi ba ne. So wannan ita ce hujjarsa aqliya mafi girma wanda ni ma ban sami amsa a kanta ba har yanzu. Amma ni ma ina fara sallah da bismillahir rahmanir rahim saboda malami na ya ce a fara sallah da bismillahir rahmanir rahim. Na san cewa ya dogara da madogara mai karfi musamman mazhabin Imam Shafi'i shine fara sallah da bismillahir rahmanir rahim don a ganin sa aya ce a cikin Fatiha. A ganin Imam Shafi'i saboda wancan hadisan na cewan bismillahir rahmanir rahim fa kanu yaftatihuna bilhamdillahi suka ce bi suratil hamdillahi. Sannan dalilin su na biyu na cewan aya ce a cikin sura Fatiha, dalili aqliya shine wanda ka faɗa cewan ai ga yanan duk mushaf din da ka gani ba surar da aka fara ta ba bismillahir rahmanir rahim da ba aya bace da ba za a fara da ita ba. Shi yasa bara'atu take ba ayar ba ba a fara ba, amma a sauran surorin tunda ayar ne ake farawa wannan shine hujjan su kuma aqliya mafi girma. A takaice mas'ala ce ta sabani ba dan bid'a cikin wanda ya fara da bismillahir rahmanir rahim ko wanda ya fara da alhamdulillahi rabbil alamin, ba bid'a ba mas'ala ce ta bid'a ba, mas'ala ce ta sabani tsakanin a'imma. Kowanne yana da adilla naqliya karfafa, yana da adilla aqliya karfafa, duka wanda suka tafi zuwa ga masabobin guda biyu na biyu kenan. Bayan haka watan idan aka ce sabani yanzu nan na gama bayani watan sabani a cikin addini, wannan ya haifar da wani sabani cewa shin bismillah fatiha aya ne ko ba aya ba? Ita ce iskalin da ka kawo. Idan aya ce to idan mutum ya karanta fatiha ce bismillah yace alhamdulillahi rabbil alamin bai da sallah ko ba haka ba? Tunda fatiha dole a karanta ta duka. Da mutum zai zo zai karanta fatiha sai ya fara maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bai da sallah, dan bai karanta fatiha kamilatan ba. A wajen jamhurin malamai ko da yake Abu Hanifa ya tafi akan cewa karanta fatiha fa ba sharadi bane a sallah, ya tafi akan wannan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi ko bi ummil kitabi, yace yana nufin la salata kamilatan ne ba sallah mai cikakken lada, amma ba wai ba sallah kwata kwata ba. So da kan kace Allahu akbar kace Muhammadan kai ruku ka fahimta? To so haka dai matsala ce mai iskali, amma kada ka zo da wannan falsafar na cewa idan karanta Fatiha wajibi ne, bismillah aya ce dole a cikin Fatiha, to wanda bai karanta bismillah ba bai da sallah, saboda ba wani imam daga cikin a'imma wanda yace wanda bai karanta Fatiha ba bai da sallah. In ka karanta bismillah, wanda bai karanta bismillah ba kai, in ka karanta bismillah wanda ya fika ya karanta, in baka karanta bismillah ba wanda ya fika bai karanta. Ina fatan an fahimce ni. Yawa, cikin sahabbai wasu sun karanta, wasu basu karanta ba. Da haka duk wanda kai, wani cikin wanda suka fika yayi wannan abu. Wallahu a'lam. Na'am. Na'am. Ya san yadda zai iya jawo. Ko ba haka ba? Sai ya san yadda zai iya jawo wani ya sa shi a cikin sujudan. Ai mai sauki ne, inda zai iya jawo a tsaye zai jawo a sujuda. Ko ba haka ba? Kana nufin sai ya taso ne zai jawo koko a cikin sujudan shi? A cikin sujudan shi zai jawo. In ya taho a cikin sujuda ɗaya ne. In ya daga ya koma ya sujada sannan ya tauraso tare da su ɗaya ne, in kun tuna karatun da muka yi sati biyu da ya wuce. Na. Na. Muna cikin karatu. To. Na. Na. Allah ya maka albarka. Wannan tambayar tana cikin tambayoyin da ya kamata tun yaro yana shekara 5-6 a ganar da shi su. Amma muna kuskure ba mu ganarwar sai a makare. Tun ina karami aka ce min Raqibu da Atidu suna zauna a kafadu sai in ta rude, wato yanzu an yanka an duba za a gansu. Jini ba ya damun su ire-iren wannan tunanin. Akrawa Allah shedan iska. Saboda haka duk abin da ake magana gudun shi, dawowan shi da sauransu kawai abu ne wanda yake nuna mana watan motsi irin na iska. Motsi irin na iska ba wai gudu ne irin wannan an falfala a guje kamar mutum da kafafu da sauransu ba. Wannan khayal ina ne na abu da ake taba da sauransu, wanda kuma shi ba haka yake ba. Kamar yadda ka faɗi, in an ce ya tafi ƙarshen bangon duniya, ana nufin ya yi tafiya mai nisa. Ka fahimce ni? Ya tafi matukan ƙorewar nisan wurin da zai yi a tafi. Amma ba wai matsala ne wanda za ka fahimce shi da zahirin haruffan shi da ma'anansa na yare, wanda yana daga cikin kurakuran mutane watan. Akwai lafuzan da ana amfani da su suna da ishara zuwa ga, yanzu kamar misali a ce Annabi Musa ya cire ma mala'ikan mutuwa ido, to kaga anan ba wai yana nufin mala'ikan mutuwa na da idanu biyu, Annabi Musa alayhi salam yazo ya dambe da shi har ya cire mashi ido daya. Kaga ba haka karatun yake ba. Wannan duka kawai symbols ne, rumuz ne na tsananin kin Annabi Musa da abin da aka zo mashi da shi. Wannan makarantan adab suna karanta shi sosai yanzu. Ana kiran abin tajsid ko tashkhis. Tajsid shine watan su a adab suna kiran abin personification, watan kamar da kaman abu mare rai mai rai, kamar da abu iska jiki. Ka fahimta? Yana nan a cikin nusus ƙwarai da gaske. Kamar da iska jiki, kamar ka ce ciwo ya zo ya dun faro ne, ai kaga ciwo ba madda bane, saboda ba ya dun fara ko ya koma. Ka fahimta? To nan duka cikin lugar majaz ne. Allah ya ganar da mu. Na'am. Na'am. Na.
Wannan magana ta fito wani na kamar sun an biya gina. To, a yadda suka faɗa din kan akwai abin da ya faru kamar haka ne na ɗaya ke.
To ai ban san abin da suka fadin ba balle in san
suna cewa ya ci da mala'ika mutuwa ya zo masa sai ya mari mala'ika to sai ya koma ya fadawa Ubangiji cewa wannan bawan naka da ka ake mutunce shi ba baya san mutuwa sai aka ce shi kenan koma ka ce masa ya zo hannun sa ya dora akan bijimi to idan kashin da hannun sa ya kobare to sai a kinga idan
alhamdulillah duk abin da kake faɗin nan hadisi ne ingantacce duk abin da kake yi saboda har karshen shi insha Allah na san ba za ka canza daga yanda ka fara kissan ba saboda haka hadisi ne ingantacce na tambaya ne
duk
akwai Allah majaz ne ka san majaz metaphor ka san shi a turanci to shine wannan lugha ce ta majaz yare ba ta da fadin da za ta iya kunsan metaphysics in ba ta shiga cikin metaphor ba ka fahimce ni mala'ika ba yana da jiki bane ba yana saboda haka yare an yi shi dan abubuwa masu jiki wanda ake gani da sauransu to dan yare ya kunshi waɗannan ya bayanin su to sai ya dogara da metaphor da majaz sai ma'ana ya ƙara fadi sai kalma ta dauki ma'anan da ba ma'anan ta bane saboda haka ba wai an ce mari ka dauka yanzu yanda mutum zai maru mutum a'a wannan kawai yana nuni zuwa ga tsananin kin abin da kuma inadi da muwajaha na wanda yazo da abin ka fahimce ni hada kullu ma fil amr na na Malikiya to aina ga maka wannan hadisan suna ayyada mazhaban Shafi'iyya ne amma Imam Malik a cikin mas'alan shakku yana da kaula mafi yawa abin da yake faruwa shi ne littafan da muke karantawa na fiqhu Imam Malik yana da makaranta biyu ta mazhaban Malikiya akwai makarantan Baghdad akwai makarantan Andalus ko Makri mu karatun da muke yi gaba daya na makarantan Andalus ne zaka ji ana cewa tullabul Baghdadiyun ko al-Baghdadiyuna min tullabi Malik ka taba jin an faɗa haka da kyau to Baghdadiyun sune masharika daliban Maliku na mashrik na gabas suna da fahimtan su a cikin masail suna da ijtihadat din su suna da fatawoyin su daliban Maliku na Maghrib suna da fatawoyin su yawancin abubuwan da muke karantawa anan mu karatun daliban Malik na Maghrib ne na Andalus da Maghrib wato al-Maghribul a'zam na kira shi Andalus saboda lokacin nan ne babban birnin to daliban Malik na wannan nahiyar sune su Abu Zaid Al-Qirawani su Al-Walid shi Ibn Rushd su gasunan dai Al-Walid Ibn Muslim duka dai waɗannan a'imma din Yahya Ibn Yahya Al-Laisi din kansa wanda ya kai masu da sauransu gaba ɗayan su daliban Malik ne na Maghrib yana dalibai na Mashriq sune irin su Ibn Al-Qasim wanda in ka lura mafi yawan fatawoyin Ibn al-Qasim in ka koma mudawwana zaka ga sun saba da abin da ka karanta a cikin littafin fiqh koda ko a mukhtasar ne ka fahimta zaka ga mafi yawa suna sabani har zaka rasa menene asalin sabanin asalin sabanin shine waɗannan mashariqa ne min tullabi Malik saboda haka sun saba abubuwa da yawa da maghariba na daliban Imam Malik saboda haka a cikin wannan matsalar Imam Malik yana da kaul biyu kaulinsa daya shine wannan wanda muka rawaito a hadisi sannan kuma sajadataini wa huwa jalisun ai nayi bayani nace wa huwa jalisun anan yana da fassara biyu za a iya fassara shi wa huwa jalisun
qabla salami ko huwa jalisun ba'da salami kafin ya miƙe duk wanda aka dauka kuma da sunna aka dogara da hadisi aka dogara ba wanda aka gina akan sarrai wallahu ala kuma sannan bana alal aqalli kawai an yi ikhtisarin dai maganan cewa ne fal yusalli rak'atan din shi ai bina yi alal aqallin ya kawo an yi salli rak'atan din na'am na'am Abu Lahab ma ina zaton ya mutu a Badar ne. Ina zaton haka ina kyautar zato mai karfi wata cewa shi ma a Badar ne ya mutu. Na'am. Sabani ne wasu sun tafi akan cewa ba wannan nafilar wasu sun tafi akan akwai ta duka kuma kowa yana da hujja mai karfi na abin da ya fada wannan laifi ne babba ko menene koda ko wani na yi ka ci ya daina manzo Allah ya ce kai ma in kai kai lagu man kala li akhihi ansit wal imamu yakhtubu faqad lagha to a hadisi dai ya ce man kala saboda haka ko ta hanyar isharan ya nuna cewa ba daidai yayi ba ko saboda ai kalan kurma shine ishara ko na ƙwarai ya inganta wannan ai shi inda imam ya roka inda imam zai ce tashi ma sai ka tashi ai ka fahimce ni koda imam zai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in dai maganan ka istijabatan lil imami ne to daidai ne ka gane in dai istijabatan lil imami ne to daidai ne illa shine kai insirafi daga imam ya zama wani abu daban kake yi matsala ce da wasu malamai suna ganin cewa wanda manzon Allah ya ce a jira sallallahu alaihi wa sallama a ranar juma'a ko ta sa'a da duk wanda ya dace da addu'a a wannan sa'an Allah ba ya mai da addu'an sa to wasu suka ce bainal khutbataini ne ijtihadi ne na wasu malamai suka ce wannan lokacin shine tsakanin khutban farko da ta biyu saboda haka suke ganin za a addu'a a wannan lokacin wasu kuma suka ce a'a bai zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi addu'a a wannan lokacin ba na'am bai zo ba to amma rashin zuwan shi baya nufin ba za a addu'a ba dan har cikin sallan ma ana addu'a ba cikin hudu ba ko ba haka ba Allahu a'lam na'am akramakallah to afa na'am بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد لله تو اتجويدي دي سنن شي وصل الجميع اسوران وانا ابو كما وانا سيكي نيما ابو تا ايفن اكرمك الله نعم wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula to ai kuma wannan ayan kuma suna gaba hujja da shi amma ba su hana su zuwa biki da suna ko ba haka ba inda wannan ayan ne za ta hana su zuwa biki da suna da komai ma sai ya zama fitantar uku ko irin da ake cewa fitowa daga cikin mamanta da zuwa gidan mijinta da zuwa kabarin ta wallahi billah ba inda addini yace haka ba inda addini yace haka wa qarna fi buyuti kunna ana nufin su zauna a gidansu ne ba yaji ba fita kuma ana yi da iyalin manzon Allah ne yani sa annabi lastunna ka ahadin minan nisa in takaitunna fala taqta'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qurna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarruj al jahiliyyah al ula wa aqimna salata wa atina zakata zuwa kishi ana yi da iyalin manzon Allah ne bai hana ya shafi wasu ba sallallahu alaihi wa sallama amma watan abin da ake nufi shine kagan ma da za a dauki ma ainihin siyakin za a ce kawai ya kebe su ne
ko to da yani sa annabi lastunnaka ahadin minan nisa'i nittaqaytunna falata kaga lastunnaka ahadin minan nisa'i ana yi da su kadai ne shi yasa lokacin da sayyidatuna Aisha Allah ya kara mata yadda ta fita gazwatul jamali sayyidatuna ummu salama ta kafa mata hujja da wannan aya amma ba ta kafa ma sauran matan hujja da shi ba ita ta ce mata manzon Allah ba ya ce Allah ya ce mana wa qarrafi buyuti kunna ba ta amma kaga ai bai hana su ta je hajji ba ba a ce wa karnafi buyuti kunna wannan anan tunda ai daga wajen aikin haji ne ma nana Aisha ta tafi wajen labarin waqi'atul jamal yazo abin da ya faru ta tafi ko wallahu alam saboda dai wannan ba hujja bane in an sami wadannan sharuddan ba laifi bane tai aiki amma dai ba aiki kawai na fuzul na neman kudi ko na kawai saboda tana son ta sami kudi ko a gyara tattalin arzikinta ko aljihunta ba wannan ba in wannan ne to tana da aikin da Allah ya bata shine ta tanaji wanda zai je yi aikin tai tarbiyyar yaron ta kula da mijin wanda shi kanshi wannan babban aiki ne ya kamata duk mijin da yake samun 100,000 ya ba matan shi 30 albashi dan wannan ko ba haka ba in suka tsaya suka yi wannan shikenan ba za a dinga dauko ɗan raino wanda yake yanzu babban matsalan da ake fama da shi naji ina jin ma a bakin ka kila ko dai tare da kai cewan ana zaton wani psychologist babban America ya faɗi cewa nan da wasu shekaru a America duk mahaukata ne za su zama suke jagorancin al'umma generations din da za su zo duk mahaukata ne dalilin sa shine watan yanzu ƴan reno ake barin ma yara duk kowane gida ƴan reno ke reno to in har ƴan reno ke reno kuma su kuma ba su da tausayin nan da Allah ya sa shi na tsakanin ƴa da uwa ba su da wannan dan haka yawancin su ma da uwar ta fita ta tafi wajen aiki ita ma za ta watsar ta gayyaci saurayinta ko kuma ta je ta kunna kida kidan ta tai ta ji ta kyala yaron ya ta kuka ya ta kaza wanda wannan yana cutar da tanmiyan shi na kwakwalwa zai tashi yana da rauni a kwakwalwansa tausayin shi zai karanci abuwa da yawa da nashi za su zama sun yi karanci saboda haka wannan shine babban aikin ta da Allah ya daura mata ta yi shi idan ta kammala shi to ba laifi ta fita ta je ta kara in al'umma na bukatuwa zuwa ga wannan abin da za ta yi amma in al'umma ba su bukata kawai aiki ne na samun kudi wannan ba dalili ba dalili kuma illan shi yafi amfanin sa Allah ya ganar da mu na'am ajin wala na kyau wani ya baka amsa wani ne shi kwari a wannan kuma bai halatta ba wannan kuma bai halatta ba a zikirin Allah a bayi ba a zikirin Allah da halshi a bayi ana yi da zuciya saboda haka in kana bayi ka ji sai kai a zuciya ko kai reserving in kai fito kai alola sai ka yi salatin bai baci ba amma a cikin sallah ba laifi saboda an tambayi malami na aka ce idan aka ce Muhammadur Rasulullah a sallah sallallahu alaihi wa sallam yace za a iya cewa sallallahu alaihi wa sallam yace to sallah shi sallallahu alaihi wa sallam addu'a ne ko kai mu ma manzon Allah to in dai har ya halatta kai ma kanka ma addu'a a cikin sallah to yin ma manzon Allah min babil aula ko ba haka ba kuma abin da zai baka mamaki ina yawan faɗi duk masu hana a ce sallallahu alaihi wa sallama in ana sallah har ma wasu ce sallan ta ɓaci dan batan basira ba zai hana su in matsala ta dame su a garin su su kira gwamna wane da minista wane da sarki wane da shugaban ƙasa wane a cikin sallah suna Allah ya la'ance shi ba a cikin sallah watan Allah ya la'anci arne wane da gungu wane da kafiri wane ba laifi bane amma Allah ya mu annabi salati a cikin sallah shi laifi ne ina fatan ka fahimce ni saboda haka akwai kuskure a wannan kokolwar da take tunani ta haka akwai kuskure tare da ita ka fahimta Allah ya ganar da mu na'am eh sayyidina Umar yasa azani shi na'am Allah Akbar.
to ya danganta da niyya ne Allahu a'lam wannan ba za mu tunda dai a'a ba za mu ce ba ya danganta da niyyansa tunda dai ayan qur'ani ne ba za mu saurin laifantar da wanda ya fada ba abu ne wanda yake da alaka kai tsaye da zuciyarsa da niyyansa shi sai na Umar mukamin shi ya kai ya gane meye niyyan wanda ya fada shi yasa yayi wancan hukunci Allahu a'lam na'am na'am yana son karin bayani akan kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar lokaci kuma ya kare mana ayi hakuri zai zama farkon karatun mu gobe amma a takaice dukkan abin da ya zama kirkira ne bata ne dukkan bata kuma yana wuta wannan shine fassaran wannan nassin to a bashin bid'a da ma'ananta na lugha ne ko da ma'ananta na shari'a ne dukkan malamai sun tafi akan cewa ma'anan shari'a ne watan bid'a dalala wa kullu dalalatin finnar anan abin da ake nufi ana nufin bid'a na shari'a watan abin da a shari'a ake kira bid'a ba abin da a lugha ake kira bid'a ba a lugha wannan abin ma bid'a ne wannan ma bid'a ne wannan ma bid'a ne a lugha a yare saboda kirkiran sa akai amma a shari'a shine yana da wani ma'ana na musamman shine wani abu wanda ake kirkire shi cikin addini wanda ya saba da addini kuma ya kama da addini kuma aka nufi lada da shi to amma me wannan abubuwan suke nufi insha Allah gobe zamu fara da shi bi iznillah kafin mu yi karatu saboda lokaci Allah ubangije ya taimake mu sallu ala nabiyil karim